بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة بير gawatan Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 24 ga watan May 1996 amman kwanan da yake cewa wa fi hadisin akhar a cikin wani hadisi daban man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna ma'ana maiki sallallahu alaihi wa sallam yace wanda di ya mutu baya hada Allah da komai ko menene mutum ne ko aljani ne ko malami ne ko gwamnati ce ko menene ba a yadda ka hada Allah da shi ba fa ko uwarka ko ubanka ko wane ne ba a yadda ba Allah wahdahu la sharika lahu yake fa to manzo Allah yake duk wanda ya mutu baya hada Allah da komai ko menene to dakhala aljannata zai shiga aljanna mun gane wannan ko ai gwaranci ne da wasu suke fasarawa wai sai su ce ai ma wai ya shiga aljanna waye ga ya maka haka ake fasarawa waye ga ya maka kai shi shigi a larabci larabci hausa ne zaka yi shi shigi hausar ka ma baka isa kai shi shigi ba sai gwaranci ya shigo balle larabci in aka ce dakhala aljanna ma'ana zai shiga aljanna in ka ce ya shiga gashi yana yawo a kasuwar muce zaka ce ya shiga aljanna ba kai ƙarya ba aka ce dakhala aljanna ai sayadkhulu aljanna akwai irin wannan arabiya kama addu'a sai ka ji sun ce ghafarallahu li muhammadin ba za ka fassara shi da cewa Allah ya gafarta wa muhammadu ba sai ka ce Allah ya gafarta wa muhammad addu'a ce ghafarallahu rahimakallahu rahima ba fi'li madhi bane ma'ana ba past tense ne to past tense kamar ya faru ko to amma a arabiya ba haka abin yake ba ma'ana mustaqbal ne abin da yake zuwa ne future tense ne haka zai zo haka nan yazo dakhalal jannata zai shiga aljanna ba wai ya shiga ba mun fahimci wannan da kyau ko akhrajaha muslimun fi sahihi al-imamu muslim ya fitar da wannan a cikin littafin shi as-sahih ma'ana waɗannan hadisai gaba daya wa ziyadatu fil hadith al-awwal inda ibn hibban amma ƙarin da yazo a cikin hadisi na farko shine man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah inda al-mauti dakhala al-jannata yawman min ad-dahri wa in asabahu qabla dhalika ma asaba sauran farkon hadisin Imam Muslim ya ruwaito shi amma wannan ƙarashin da ya saka shi a kausi to Muslim din ya ruwa Ibn Hibban ya ruwaito shi kuma amma sai yace sai ka duba shafi na 719 sai yace mawarid to wannan littafi ne mawarid الامام ابن حبان يا الكتابي صحيح ابن حبان كو صحيح والاحسان لابن حبان هكا يناشي الكتابي سي الامام نور الدين علي بن ابي بكر الحيطمي سيزو سيي دوبي وان الكتابي نا ابن حبان سي غا اي اكوي وسو حديثي waɗanda ya kamata a ce waɗannan hadisai ainihin wato sauran malamai da suka sharɗanta wa kansu sahih sahih kamar Bukhari Muslim Ibn Khuzaimah da makamantan sun fitar da su amma ba su fitar da su ba to shi Ibn Hibban yana da waɗannan hadisan kuma sahihai ne sai yazo sai shi ya ware na Ibn Hibban din ma'ana ƙarin da aka samu Ibn Hibban yana da sahihan hadisai wanda Bukhari da Muslim da Ibn Khuzaimah ba su da shi kuma sahihai ne to shine sai ya sa mishi mawaridul zam'an magangarar mai jin kishi ila zawaid Ibn Hibban zuwa ga ƙari da Ibn Hibban yake da shi akan sauran hadisai na malamai da suka yi sahih ko mun fahimta kama a ce Bukhari ya fitar da hadisai sahihai ai haka abin yake Muslim haka Ibn Hibban haka to Ibn Hibban yana da wasu hadisai sahihai wanda ba su a Bukhari ba su a Muslim babu su kuma a cikin Ibn Khuzaimah to shine ma'anar zawaid din za ku ga littafi ana cewa malam muntaka kuma sai yayi ta hakikin shi zawaid Ibn Majah ma'ana hadisan da Ibn Majah yana da su amma sauran malamai da suka yi as-sunan ba su da waɗannan hadisai, shine abin da ake nufi da zawaid. Ma'ana sunan Abi Dawud babu irin waɗannan hadisan, haka sunan Nasa'i, haka sunan Tirmidhi, Ibn Majah yana da waɗannan hadisan. To shine sai a littafi sai a samu shi Zawaid Ibn Majah, Zawaid Ibn Hibban. To shine Mawaridudh Zam'an ila Zawaid Ibn Hibban. Mun gane ila Zawaid Ibn Hibban. To wannan a ciki ne Ibn Hibban, a ciki aka samu wannan hadisin. Dan haka in ka koma ka dauki as-sahih na Ibn Hibban, ba za ka ga wannan karin ba. To abin da yasa a Sheikh Nasiruddin Al-Albani, babban malami ne a cikin ilimin hadisi, yana maka magana ne a ilmance. Shi yasa ba daidai bane yazo ya ce maka Ibn Hibban ya ruwaito shi sai ya shiru. A zahirin aka ce Ibn Hibban ya ruwaito hadisi, zaka koma sahih din shi kenan. To ba as-sahih din nashi bane, a zawaid din nashi ne wanda Haytham yayi. Ko an fahimta? Yawwa. Saboda haka shine sai ya ce kaje ka duba ainihin Mawaridudh Zam'an na sahih na Ibn Hibban. Ma'ana ba mamaki ka duba a Ibn Hibban din ka samu, amma abin da ake nuna maka shine shi wannan a ina ne ya dauko wannan hadisin? A cikin Mawaridudh Zam'an. To shine yace maka shafi na 719 wal Bazzar, Bazzar ma ya ruwaito wannan hadisin. Shine sai sauke lamba ɗaya yace wala ha shahidun min hadith Mu'adh bin Jabal, haka wannan hadisi akwai hadisin Mu'adh bin Jabal zai ƙara mishi ƙarfi. Wa sanaduhu hasanun kama bayyantuhu fi irwa'il ghalil, Albani yace kuma isnadin hadisin Mu'adh mai kyau ne kamar yadda na bayyana haka a cikin littafin irwa'il ghalil a cikin lamba hadisi na 679. Wa sayati lafzuhu fi alamati husnil khatima, yace lafazin hadisin Mu'adh zai zo a cikin bayani da zan yi akan alamomin kyakkyawar cikawa. Al-mas'alatu al-khamisa wal 20, a cikin mas'ala ta 25. Akwai hadisi wanda Ibn Mu'adh ibn Jabal ya ruwaito, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna tafiya da shi da Mu'adh, sai ya ce ya Mu'adh, ya kai Mu'adh, duk wanda ya mutu bai hada Allah da komai ba zai shiga aljanna. Mu'adh ya ga irin wannan garaba sa, sai ya ce ya manzon Allah, in shaidawa jama'a yace kada ka gaya musu, in ka gaya musu sai kowa ya kwanta, yace ai ban yi shirka ba, ai ban yi shirka ba. Sai ta sharbo tsiya, dan taba shi yace to shirka nake yi, yace kaka gaya musu. To yaya akai muka sani? Ya fada kenan. To aka ce da yazo mutuwa ne sai abubuwa biyu suka hadan mishi. Na farko Allah ya la'anci duk wanda ya boye ilimi, na biyu ga kuma manzan Allah ya hana shi kuma kada ya fada. To ijtima'u ddaini idha ta'aradatil mas'alatan irtakaba akhaffaha aw akhaffahuma, mas'aloli guda biyu sun hadu, can dai Allah ya la'anci duk wanda ya ilimi ya boye bai bayyana ba. Nan kuma manzan Allah ya ce kaka bayyana wannan abu. To sai ga cewa na fahimci manzon Allah ya hana ni in faɗi wannan ne dan kada mutane su zo su dogara ga cewa ai na faɗi la ilaha illallah ba na shirka. Amma waccan tsinuwar babu ta'awili da za a yi mata, dan haka gwamma in faɗa in kauce wa tsinuwar ya fi sauki. Shine sai ya faɗa, amma tare da haka ta'assuman yana ganin kamar yayi laifi. Saboda ka kalli mutane yanzu ma ba a ma fito da wannan hadisi an yi bayani ba yaya, sai mun ce to shirka nayi. To kuma waye ya gaya maka cewa mushriki ne kawai zai shiga wuta? Cewa Allah ya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika, sai ce liman yasha, zunubai waɗanda suke kasan shirka sai in Allah zai gafarta maka, in baka ba sai ma kaka a wuta. Wallahi in aka saka ka a wuta sakon daya, wallahi dadin da kaji a duniyan nan na shekara daya duk sai ka manta da shi. Allah ya kiyaye. Ba summa jim, sai kuma lamba ta ba da kuma jim. Ma'ana wannan mas'ala ta 13 ta yi reshe kenan har zuwa alif da ba sannan jim. To da ba da jim sai ya haɗe su a wuri ɗaya, saboda zai tattauna su gaba ɗaya ne. Sai ya ce an yi du'u lahu, idan mamaci aka lakana mishi kalmar shahada la ilaha illallah, idan ya faɗe ta, to sai me, ya gama cikawa ko? To sai kuma ainihin sai su yi mishi addu'a. Wala yaqulu fi hudurihi illa khairan, kasa faɗi wani abu a lokacin da suka zauna a wurin shi sai alheri. Kada daga sun ga ya cika kuma su saka ihu su fa faɗin maganganu munana, a sai su yi ta faɗin ayyuka na alkhairi sannan su nemi shi addu'a. ba dan komai ba a Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya faɗi wannan sai ya ce li hadisi Ummi Salama radiyallahu anha, saboda hadisin Ummi Salama Allah ya ƙara mata yarda. Qalat Ummu Salama tace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, ya ce idza hadartumul marida aw al mayyita aw al mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, akhrajahu Muslim wal Baihaqi wa ghayruhuma. Ash-Sheikh Nasiruddin Al-Albani duk maganar da yace ga ya ce saboda an samu hadisi kaza, littafi kaza, littafi kaza, kullun shine muke ga maka, ka zo ka saurara ko can nesa ka tsaya kana saurara, zaka fito zaka shigo sarari. In an ce maka kada ka saurara dan me? A to ana fadan gaskiya ne, kai su da suke cewa kakka saurara din su suna nan sun makale suna saurare. Akwai wanda mun fara karatu duk yaran shi zai kore su daga gidan, saboda bai san a ganshi dai a waje ya fito, to sai zauna a cikin gida duk sai kore yara su yi waje, saboda zai ji ilimi, amma kuma yana hana jama'ar shi saurare. Zaka bambance wannan da mushrikan Makka, su Abu Lahabi su Abu Jahalin taro suke duk su na ƙasa da su wa'azi, kada wanda ya saurara la tasma'u li hadha alquran, kar ku sake ku saurari wannan qur'ani in Muhammadu na karatu, wal ghawfihi ku ta iskanci kuna daga murya kuna cewa ƙarya ne ƙarya ne, la'allakum taglibuna, mai yiwa muryarku da sautinku ya rinjaye nashi ku kashe karatun shi ba a jin abin da yake faɗi. Abin da kafiran Makka suka yi kenan, sai sun hana saurare. In dare ya kuma manzon Allah ya zauna yana karatu, sai kaga sun lallaba, an saba ganinka da naɗi sai ka cire, an saba ganinka da doguwar riga sai ka sa ishara, ka yi ɓadda kama kenan. Sai mutum ya je laɓi yana saurare yana lumshe ido yana jin daɗi yana jin daɗi. To ran nan su da suka kafa doka sai suka haɗu kuma, me ya kawo ka? To kai me ya kawo ka? To da tawan banza za a yi faɗa kenan. To daga yau to haramun ne kowa kada ya sake, to shikenan doka ta ƙarshe shikenan. Wannan ya tabbatar tunda an saki doka wannan ba zai je ba, wannan ya tabbatar tunda an saki doka wannan ba zai je ba, sai ya ce to bari lallaba, sai lallaba sai su sake haduwa. Haka suka rinka kansu, suka rinka wa kansu tanakuri. To dan me za a ce kaka saurari littafin Nasiruddin Al-Albani ana karanta, ko a ce kada ka karanta, ka zo ka saurara mana tsakaninka da Allah. Duk wani ɗan iska ka aje shi gefe guda lokacin da kake saurare tsakaninka da Allah, ka ji me ake faɗe. Littafin kenan wannan na Ash-Sheikh Nasiruddin Al-Albani shine wannan, ɗaya cikin littafin shi kenan. Ko muka ce duk abin da ya daure maka kai akan Nasiruddin Al-Albani gaba ɗaya ka zo wurin mu zamu maka bayani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sai ya magana sai ya ce ba dan kuma ba, saboda manzon Allah ya ce kaza a littafi kaza, shikenan ya gama wannan mas'ala. Sai ya ce kaza, sai ya ce saboda gashi tunda aka fara me ya kawo, bai kawo dalili ba. Wallahi tallahi dillata tufan shi haka suke wallahi. Duk wani littafi na Nasiruddin Al-Albani kuma da aka tabba'a mu ya zo hannunmu alhamdulillah, sai dai wanda ba a buga ba tukuna. An buga littafan shi kuwa sun fi 500. To kaje ka duba mana ka gani. Dan me za a ce karka duba, za a batar da kai. Dan me za a ce karka saurara, za a batar da kai. Gashi shine yace an yad'u lahu, sai su yi wa mamaci addu'a, wala yaqulu fi huzurihi illa khairan, a lokacin da suke tare da mamacin kar su faɗi wani abu sai alkhairi. Li hadisi Ummi Salama radiyallahu anha, saboda hadisin Ummi Salama Allah ya ƙara mata yarda. Qalat Ummu Salama tace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza hadartumul marida, idan kun halarci wurin mara lafiya, aw al mayyita, ko kuma wurin wanda ya mutu, faqulu khairan, ku faɗi alkhairi. Fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun, mala'iku suna cewa amin akan abubuwan duk da kuke faɗi. Shi yasa babu kyau in mamaci ya cika din nan a zo ana maganganun banza ko koke koke, an shiga uku an lalace, an shiga uku an lalace, ba a shiga uku bane tukuna. Shi yasa aka samu damar faɗe, to addu'a ce kenan. Duk wanda ka ji ya ce ya shiga uku, to bai shiga uku bane, ran da ya shiga uku ba za ta faɗu ba. Kamar bindiga ce, duk wanda ya ce Allah ya kiyaye na ji ƙarar bindiga, ya sha ne, da ta same shi ba zai ji ƙararta ba, sai dai gan shi a lahira kawai ana tambayar shi. Mun fahimci wannan ko? To ashe duk sanda kake cewa ka shiga uku ka lalace, to addu'a kake wa kanka, mala'iku suna nan suna cewa amin. Duk sanda kake cewa Allah ya ji kanwa ne, Allah ya gafarta mishi, mala'iku suna nan suna amin amin amin, suna amsawa. Akhrajahu Muslim امام مسلم يفتد دونا حديثي والبيهقي دا بيهقي في المجلد الثالث هتكم مجلدينا اكو الصفحة الرابعة والثمانين بعد المئة الثالثة وغيرهما هتكم شافي نتلي اكو دا تمانين دا هدو دا كم وصم على من سوما سنفتد دونا حديثي وكاد يدى الباني يكي كاقا يقام دونا مسألة yace kaza kaza sai yace annabi yace kaza sai yace almas'alatu rabi'a ashar mas'ala ta 14 wa laysa talqinu dhikra ash-shahadati bi hadratil mayyit wa tasmi'aha iyyahu bal huwa amruhu bi an yaqulaha khilafan lima yadhunnu al-ba'd wa ad-dalilu hadith Anas radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama 'ada rajulan min al-ansar fa qala ya khal qul la ilaha illa Allah فقال أخال أم عم فقال بل خال فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وقال حسين الجعفي دخلت على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي مات فيه والبيت ممتلئ من الرجال إذ دخل شيخ فقال سبحان الله ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه فقال الأعمش هكذا فأشار بالصبابة وحرك شفتيه رواه عبد الله بن أحمد في كتاب أبيه العلل ومعرفة الرجال بسند صحيح تسيء الشيخ ناصر الدين الألباني مسألة تقوم شاوه بامنشك ألك أنا أمام تشيد أن نكلم شهادة با yace wa laysa talqin dhikr ash-shahadati bi hadrat al-mayyit ba wai ana nufin talqin din azo ana fadin kalmar shahada din a inda mamacin yake ba ko kuma wanda zai mutu din wa tasmi'aha iyyahu wai a rinka jiyar da shi ba abin da ake nufi ba kenan bal huwa amruhu bi an yaqulaha umarnin shi za a yi cewa wana kace la ilaha illa Allah khilafan lima yadhunnu al-ba'd Nasiruddin al-Albani yace sabanin yadda wasu suke zato wasu na zaton za a rinka fadanta ne a wurin mamacin hashi ma ya fada ko yace a umarnin shi za a yi me yasa na fadi haka sai yace wad dalilu hadithu Anas radiyallahu anhu kun gani fa jama'a wai laifin albani kenan wai laifin albani dan menene ya kawo mutane sunna annabi suke aiki da ita to in ba haka ba me dillata tafin shi mun duba mun gani wallahi muna da kasar din shi sun fa a kirga to menene kuma ya rage me zaka ga mana game da shi ba inda ake gane aqidar mutum ba kenan ka ji shi kai tsaye a cikin kasadina magana ko kuma ka bude littafin shi ka gani kuma duk wani littafi na Nasiruddin al-Albani dake wurin mu duk hujja in ya kawo sai mun koma mun duba a wannan daidai ne ko ba daidai bane ba ma ta kalidanci da kowa dan me tunda Allah ya kai mu matsayin da zamu iya bincika mu gano dan me zamu rufa ido muna bin mutum haka in ya tura karami fa mun fahimci wannan da kyau jama'a to gashi da duk ya gama waɗannan bayanai sai ya ce dalili shine hadisin Anas ta masallacin juma'a wani ya miƙe ya ce to ai masu zagin sahabbai din nan to dillata tafan albani zagin sahabbai ne a ciki saboda Allah ba za ku rinka jin tsoron Allah abinda kuke faɗi ba saboda Allah ba za ku rinka jin tsoron Allah ba ba fa iya rayuwar nan ba fa kenan fa waɗannan jahilan aka ji ranar kiyama tsine maka albarka za su rinka yi wallahi tallahi ko wallahi ba a yin akadi da jahili jahili duniya da lahira dan banza ne ba a kulla alƙawari da shi mun fahimci wannan ba a kulla akadi da jahili saboda kadai kana son kai farin jini wurin jahilai sai ka zo kawai kai ta zagin wani bawan Allah kawai wani ya miƙe yace ai littafin albani duk zagin sahabbai yake gaba ɗaya to gashi hadisan sa Anas sai yace ummu salama ɗan shi'a da ake neman a hada mu da su fa ɗan shi'a wai ake neman a jona mu da su ba ma mamakin irin wannan sharrin saboda ƴan dariƙa sun yi farkon izala haka suka yi ina zaune na ji a BBC ana yakin mai tatsi ne sai wani ya ce ai ƴan izala ne a garin Jimeta sai ya ce ƴan izala ne amma kowa ya san tsakani da Allah ƴan izala daban ƴan tatsi ne daban babu ma mai yaki da ɗan tatsi ne irin ɗan izala dan ba ku san tarihin abun bane in ka koma tarihi ƴan izalan farkon musulunci sun fi kowa fada da ainihin ƴan tatsi ne su waye ƴan izalan farkon musulunci ba su ne sahabban manzon Allah ba gusar da bid'a da tsayar da sunna su waye khawarijawan farko ƴan tatsi nan farko su ne khawarij sayyidina ali kama sai ya rinka banka su a wuta
yace wala ma ra'aytul amra amran munakkaran ajajtu nari wa da'awtu qambara nayi da su
ni ba Allah bane sun ce ni Allah ne na ce ni ba Allah ba sun ce ni Allah ne yace sai na kunna wuta ta sai na kira qambar wanda cikin almajiran shi yace ai ta diban su ana zubawa a wuta sune yan tatsini to lokacin sai aka gwama sai aka ce yan izala sune yan tatsini wai yanzu wannan sharri ne aka samu wani cikin izala yake cewa wai Nasir Din Al-Albani yana zagin sahabbai a cikin littafin shi to muna son a kawo mana littafi kwaya daya akan haka kwaya daya muna son a faɗi sunan shi ma mu muna da shi insha Allah kuma babu shi wallahi nan da rana yace zai zo duk inda yake a duniya bi iznillahi kawai dan kadai ba zaka iya karanta ba ko kuma baka da kudin sai shikenan ko kuma dan kai ba kai ka fara bayyanawa ba wai abin da yake damun su shine dan menene wane ya fara bayyanawa shi kuma yazo ya bi daga baya to wai ya bi daga baya din dan shine yake mai ciwo dan haka bari ta tadiya kafa abin a ce ai shi ma babban malami ne har ilimin shi ya kai ya gane abin ma ba daidai bane wai neman kasuwa wurin jahilai ba a kulla aqadi da jahili kullun ina fadin wannan ai mun ga wanda ya kulla aqadi da jahilai ko ranar da suka waiwayo shi sai gashi sun biyo shi da gudu ya haye manara ta masallaci ba a kulla aqadi da jahili jahili dan banza duniya da lahira ba a kulla aqadi da shi wal dalil hadith Anas radiyallahu anhu yace dalili da yasa muka ce in an zo ba fadi za a rinka ba za a ce mishi ne yace hadithin Anas wannan ne hadithin Anas yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ada rajulan min al ansar wani mutum manzon Allah ya je gaida wani mutum daga cikin mutanen Madina fa qala sai manzon Allah yace ya khal ya kawu ma'ana in balarabe yace khal dangin uwa kenan to khal to kawu kenan ko sai a ce ka waɗannan kalmomin dukkan su fulatanci ne bahaushe ina gabe da su tunda gashi mun taso a ƙasa fa ba mu je sai dai bahaushe ya ce kawu ko baffa ko goggo ko inna ko ya gwalgwal ko ya kumbo ko ya finde duk wannan menene fulatanci ne bahaushe shi ma a raye bahaushe na da nashi mu dai gashi an haife mu a ƙasa fa ba mu sani ba wan uba dai sai dai bahaushe ya ce baba uba kuma mahaifi bahaushe yake baba to ba fasaha fulani sun fi fasaha kenan to haka balarabe idan dangin uwa ne ko kanin uwa ko kanin abin nan wan uwa sai ce khal ko kanwar uwa ko yar uwa sai ce khala ko wan uba ko kanin uba sai ce ammu ko wan uba ko kanwar uba ko yar uba sai ce amatu to shine manzo Allah da yaje gaida wannan dattijo manzo Allah yana girmama mutane sai yaje gaishe shi sai yace ya khal ya kawu qul la ilaha illa Allah kace la ilaha illa Allah shi yasa ake san in ka tashi koyon karatu ka koyi ilimi da dukkan fannonin shi har alamomi na imla alamomi a ka'idoji na imla in ka iya sun ka zo kana karatu sai ka fi jin dadin karatu kaga da yace ya khal sai saka alamar motsin rai ko fatanan sai saka ta ka tsaye sai mata dugu a ƙasa alamar motsin rai kenan bature sai ce exclamation mark ma'ana kamar kira ko ihu ko makamantan haka ya khal ai kaga kalma ce ba ana fadin ta haka a sanyaye ba ko ya khal to sai aka sa wannan ala to in ka san waɗannan ka'idojin ka zo kana karatun hadisi sai ka ji kana jin dadi ka zo kana karatu sai ka ji kana jin dadi sai ka gane mallan da ya faɗi wannan kalmar sai da ya dariya za ka gane suna yin dariya zaka gane malam ya bata rai da ya rubuta wannan kalmar duk suna rubutawa a alamomi zaka gane zaka ga alama ta mamaki ya girgiza kai san da ya rubuta wannan abin zai rubuta zaka iya ganewa in ka zo kana karatu sai kai ma ka rinka karanta haka sai ka rinka jin kana jin dadin karatu to shi yasa Imam Suyuti yayi gaskiya da yace annahu wal lughatu haqqu man talab fa khudh min ar-rijali la min al-kutub yace da nahawu da larabci wajibi ne ga duk wanda ke son ya koyi ilimin addini yace amma ka tafi wurin malamai ka karin gumin littafai an fahimta to larabci din nan da dukkanin fannonin shi sai ka koyi shi a ina ne ya kamata a sa alu ja a ina ya kamata a sa alu baki a ina ya kamata a sa alu da tabi ina ya kamata a sa ainihin alu da suka ina ya kamata a sa alhamza
duk sai ka je ka koyi wannan kuma kana fara koyo Allah zai maka budi zaka koya in ba haka ba sai ka shekara 60 baka iya abubuwa ba ka zo zaka rubuta wasiƙa sai ka ci awa ɗaya kana rubutun wasiƙa ka rubuta ka yaga ka share nan ka goge nan duk kilina ka cinye ta to shine sai ya ce ya hal ya kawo qul la ilaha illa Allah ka ce la ilaha illa Allah fa qala sai shi dattijan yace ka gani fa qala duk inda aka ce qala sai ga an yi alamomi guda biyu haka digo guda biyu a jere ma'ana zai magana kenan sai dattijan yace a khalun am ammun ni kawu ne ko kuwa babba ma'ana ni dan uwan babarka ne ko kuwa dan uwan babanka ne fa qala sai annabi yace bal khalun a kai dan uwan uwata ne fa qala sai dattijan yace fa khairul li an aqula la ilaha illa Allah alheri ne gare ni in fadi la ilaha illa Allah fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yace na'am alheri ne gare ka ka fada mahallin shahid a cikin wannan da annabi yace ya khaliqul la ilaha illa Allah hujja albani ta tabbata ko bata tabbata ba da yace cewa ake kace kuma gashi annabi ya annabi yayi ba cewa ya kace ba to dokan manzon Allah ta shafa duk dokan annaba fa balle ta wani malami abinda muke so ku fahimta kenan dokan manzon Allah duk wani annabi da Allah ya taba mai wahayi tun daga ran da manzon Allah ya shekara 40 daga ran da aka fara saukar da ikra bismi rabbika a'la ko bismi rabbika alladhi khalaq ikra bismi rabbika alladhi khalaq wadannan ayoyi biyar da suka sauka na farkon ikra ba su ne farkon wahayi ba tun daga wannan rana har kiyama ta tashi an soke littafin annabi Musa da annabi Isa da duk wani littafi da Allah ya saukar sai Qur'ani shine zai yi aiki har duniya ta tashi mun fahimci wannan to dokar da ta shafe dokar annabawa dan Allah ba za ta iya shafe dokokin da suka zo a karkashin ta ba na malamai ayya min babi aula Allah ya shiryar da mu أخرجه الإمام أحمد إمام أحمد يفتد وانا أينين حديثي أتكم مجلدي نأكنا لتافن شاء المسند شافي نتري إيدا همسن دا بيو دكما شافي نتري إيدا همسن دا هؤو دكما شافي نتري بيو دا ستين دا تقوس بإسناد صحيح دا إسناد مي إنغانتي على شرط مسلم أبسا شرط مسلم حديثي نصحيح كاجد دا ألباني إن يكي أبو إمام أحمد ابن حنبل بايت أتكم مالا من فيكي هنا مسلم شي نامنا أهل السنة to ga albani ya kafa hujja da shi kuma zaka ji yana ta kafa hujja da su sa'id ibn musayyib malaman imam malik da su imam malik shin duk sa'an da ka daga wannan littafin na ahkamul janaiz dan kadai kana kiyayya albani kadai kana kiyayya albani sai kace duk wannan abin da ke ciki ƙarya ne duk kai zagi ka zagi har saiwa har sai imam malik da yau kake kokarin karewa mun fahimci wannan da kyau shi yasa ni da nake karanta littafin albani in kana kina ka kini ya fi maka sauki amma kada ka je allura ta hako maka garma tana jin haushi na ni da nake karatu ka zo ka kwanta ma littafin Nasiruddin al-Albani zagi akwai maganganun Allah a ciki akwai maganganun manzon Allah a ciki akwai maganganun sahabbai da tabi'ai da su Imam Malik da sauran malaman fiqihu zaka iya daukar wannan nauyin idan zaka iya daukan nauyin zanubin zagi na kiyama zaka iya daukan nauyin ka zagi Allah da manzon Allah kawai ka rinka yin fushi da fushin wani saboda ni kana kina kuma wai din littafin da na karanta wai shikenan wani baya kaunan littafin taba littafin wani baya sani mulhatul i'rab da muke karanta mulhatul i'rab ta Imam al-Hariri shekara Hariri yau nawa da rasuwa wajen shekara shi 1000 da rasuwa karanta ta da muke kawai dan ina karantar da ita shikenan sai bakin jini الورقات في اصول الفقه كدايه ina karantawa sai bakin ji dil littafin da nake karantawa sai shikenan kawai kai kana ki da kin wani dan kana kin wani duk abin da wani yace mai kyau ne kai kuma sai kace baka jin tsoron Allah Allah zai maka hisabi a ranar alkiyama mun fahimci wannan ko mu abin da muke cewa duk wanda ya zalunce mu wallahi tallahi mun yafe mishi insha Allah duk wanda ya zalunce mu wallahi tallahi mun yafe mishi kuma mun nemi shi addu'a Allah ya gafarta mishi bai fahimta bane wallahi tallahi ran da ya fahimta ran nan shi za ga ne mana da kwar radio in za ta gurin karatu bai fahimta bane manzo Allah da yazo yaya jifa yana sallah aka dibo kashin raƙuma aka yaba mishi aka duka da wata ran kawai sai suka tafi suka rufe shi da duka a gindin Ka'aba
sai Abu Bakar ya tashi yana cewa dan me dan ya ce za a bauta Allah kadai shine kuke dukan shi ku da kuke bauta gunki 360 fa shi dan ya ce a bauta daya mun fahimci wannan da kyau ko waɗannan masu duka din ko su ko ƴaƴansu ko jikokin su sai aka waye gari wata ran manzon Allah ya fitsari su suke dauka suke shanyewa ajiya kuma suna ashariya to haka abi yake duk sa'an da aka kawo zinari mulmule guda aka saka shi a cikin kashi aka zuba a leda an aka aje a bakin masallacin nan leda ta dan fashe duk wanda yazo sai ya kauda hancin shi haka me yasa bai san abin da ke ciki ba da a ce ya san akwai mulmulallan zinari a tsakiyar kashin nan wane mutum sufa zai yi akan shi in ya sauye dama dama ya je zaro zinaran ya je can ya wanke gaba daya to duk sa'an da kake wannan fada da sunna baka san darajar ta bane ran da ka gane darajar ta shi yasa mu ba ma fada da kowa duk wanda yake fada da mu yake amma mu ba ma fada da shi kuma mu ne mishi addu'a Allah dige yafe mishi abubuwan da ya mana don mu dai mun riga mun yafe insha Allah tun ma kafin ya mana ashariyar mun yafe mishi saboda haka ran da ya dama ya shiga cikin gafara afuwa ne ma insha Allah mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wa qala husainun al-ja'fi husainun al-ju'fi yace dakhaltu alal a'mash na shiga wurin a'mash a'mash wani babban malamin hadisi ne duk sanda muke karatun bukhari ya zaka ji ana haddathana al-a'mash ko wani babban malami ne cikin malaman tabi'ai ana wa za'idatu ni da za'ida kaga bamirul fasl ko ko a hausa irin wannan kace ni da musa mun je wuri kaza da zaka ce ni musa mun je wuri kaza ya zama gwaranci sai ka ce da ni da Musa to shine dakhaltu ana dakhaltu alal a'mashi ana shine yace dakhaltu alal a'mashi ana wa za'ida ni da al a'mash mun shiga wurin za'ida fil yawmin ladhi mata fihi aranar da shi a'mash din ya mutu duk malaman hadisi din nan zaka ji kowa yana da laqabi irin wannan a'mash me ma'ana a'mash me dundumi ta yayi wa ko yada da dundumin ne a zahiri ko kuma ka san wani sunan tun kana talibi za a sa maka shi malam yace a budo karatu sai kai ta bude bude baka gani ba sai malamai sai dalibai su ce maka a'mash to me yiwa daga fadan wannan sunan tun kana fada baka so sai ya bi ka dan duk san da kace mutane baka san suna kaza to ka shiga uku sannan za su fada kuma da amma kana nuna kana so shikenan ai hakan nake ta cikin muciya sai ka jawo sai ya sheka da gudu ya makale a bayan kwanan kofar gidansu tukuna sannan sai ce albani to da nace mishi ya aboki na sai ga au ashe ba tono bane abin sai ya fito duk sanda kace baka san kaza to ka shiga uku shi yasa an suna ga maka wani suna baka so to ka daure in ba haka ba ran da ka bayyana mai ta ka baka so to ran nan kuma bakin ciki ya hadu da kai wani malami a jiya sai sahuntuwa tun zamani da can sai ya zo baya son kukan mage to har dalibai sai gane wani indiya baya son kukan mage sai dalibai sai gane baya son kukan mage da ya shigo aji shi ke nan sai a zauna good morning sa kaza 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 yana juya baya yana fara rubutu sai ka ji wani ya ce sai dan kukan mage sai yi who's that sai suka kamar za su haukata shi sai aka yi mai transfer sai aka koma da shi katsina to can sai tsautsayi yasa sai aka ɗibo wasu daga jesa su tahuntuwa a jesa katsina malam ya shigo an yana ga an zo sabuwar makaranta kaza kaza ya juya kawai sai ji nyao kenan sai je rubuta note kawai sai je rata ya kanshi da ma kafiri ne yace shi dai an buwaye madadin yace mai transfer a koma da shi kasar su mana indiya ne na koyi da mathematics to shine duk sanda kace wa mutane baka san suna kaza ko baka san lakabi kaza to ka kade in ana ce maka dan gurgudu wanda yaje maka dan gurgudu sai kace yaya mai kafa sai ku daidaita sai a dauka ashe abin rahani sai a daina fari amma aka ce dan gurgudu kace baka so sai ka wuce da gudu wani zai ce dan gurgudu shine sai ka tsaya zama da mutane sai ku zauna lafiya lau to shine yace dakhaltu alal a'mashi ana wa za'idatu fil yawmin ladhi mata fihi dani da al a'mash mun na shiga daki wurin a'mash ana wa za'idatu ni da za'idatu fil yawmin ladhi mata fihi aranar da shi a'mash din ya mutu wal baitu mumtali'un min ar-rijali ma'ana mun shiga da ni husain da za'ida zamu gaishe da wannan malami a'mash sai zama wannan ranar ce a shi malamin zai cika sai muka samu gidan yana cike da mazaje iz dakhala shaykhun muna zazzaune sai wani dattijo sai ya shigo faqala sai ya ce subhanallahi shi yana shigowa hankalin shi yana kan mara lafiya sai ya ce subhanallahi tarawna ar-rajula wa ma huwa fihi wa laysa minkum ahadun yulaqinuhu kuna ganin wannan mutum da halin da yake ciki amma cikin ku ba wanda yake lakkana mishi kalmar shahada ma'ana kuna ga gashi ya taho gargaran mutuwa amma kun zazzauna jungun jungun ba wanda ke lakkana mishi kalmar shahada mahallin shahid kenan na Sheikhul Albani ma'ana alakkana mishi sai yace yulaqinuhu bai ce yulaqinu ba yulaqinuhu ya gaya mishi kace ka fada babu wanda yace mishi ya fadi shine mahallin shahid ma'ana bayan an ka daga annabi gashi an ka daga wa kuma daga tabi'ai ko fa qala al a'mash hakaza dama imamu ahmad yace al ittiba'u yadda ake biyayya ka bi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama don shi zai ja ka ga biyayya allah ne sannan sai sahabbai sai tabi'ai yace bayan su kuma farrajulu mukhayyarun kana da zabi kai ma sai ka zage dantsanka fa qala al a'mash hakaza fa ashara bis sababati wa harraka shafataihi sai shi al'amash din shi mara lafiyan sai ya daga yatsan shi haka guda ɗaya na nuni haka sai ya daga ma'ana Allah ɗaya ne sannan sai ya motsi da harshen shi ma'ana ya faɗi kalmar shahada din amma saboda rashin lafiyan yayi tsanani ba a ji abin da ake yi ke faɗi ba shine sai haka ya nuni da yatsan shi haka mun gane sannan sai ya motsa harshen shi ma'ana ya faɗi kalmar shahada din kenan ko mun fahimta rawahu abdullahi ibn ahmad mai yiwa ka ga ya manta amma wannan dattijo da ya faɗi cewa jama'a ba ya ba ku ga ya mishi ba shine shi kanshi sai tuna sai ya faɗa amma ya shiga wani hali kuma abdullahi dan ahmad ibn hanbal shi ya ruwaito wannan fi kitabi abihi a cikin littafin mahaifin shi al-ilal wa ma'rifatir rijal sunan littafin kenan al-ilalu wa ma'rifatur rijal ma'ana yana bayani akan illoli na hadisai da kuma ainihin yadda ake sanin malamai na hadisi a cikin mujalladi na 2 shafi na 76 da kuma shafi na 40462 bi sanadin sahihin da isnadi sahihi to ma'ana Abdullahi ya ruwaito wannan a littafin mahaifin shi to yaya kenan ai haka takan faru a zamanin da idan malami ya rubuta littafi in yazo ya zauna yana karantar da kai littafin sai ainihin ya faɗi wata magana sai ka ainihin ruwaito wannan magana ta hanyar malamin tare da cewa littafin na malamin ne amma sai ka rubuta a jikin littafin haka to in aka zo aka buga littafin sai zama ga maganan mai littafin ga kuma maganganun da aka rurruwaito daga mai littafin mun gane ko an sassaka a ciki me misali akan haka ka dauki muwatta ta imam malik ya bude babu yace kaza 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 sai ka ji an ce qala malikun yahya yace maliku yace duk wannan magana ba maliku ya rubuta ta ba Imam Malik sai baka muwadda sai ka kwafe idan ka kwafe yazo yana karantar da kai to in ya karantar da kai ka san zai yi wani sharhi wanda ba shi a littafin sai kaga wannan abu mai fa'ida sai ka rubuta to shine yake ce qala yahya qala maliku yace ma'ana akan wannan magana kenan to kaga ba maliku ya rubuta ba amma haka tashi tsabba a muwadda sai a buga gaba daya to shine sai ka je malaman hadisi sai su ware maka sai su ce ga abin da maliku ya rubuta nan ga kuma na yahya din nan don wannan muwatta da muke karanta a nan kasar riwaya yahya ibn yahya ce al-laifi al-andalusi wadda dan shi ubaidillahi yayi daga gare shi kuma yazo ya karanta da ita ga duniya akwai muwatta riwaya ta ainihin yahya ibn yahya at-taymi ita ce imamu muslim ya dogara akan ta akwai muwatta ta abdullahi ibn wahab akwai ta abdullahi ibn maslama akwai ta abdullahi ibn binnan abdullahi ibn yusuf at-tunisi akan ta imam al-bukhari ya dogara da ta abu nu'aym da ta isma'il imam al-bukhari ya dogara akan muwatta riwayar imam malik kamar riwaya guda 6 mun gane ko akwai muwatta kuma ƙar karama ita kan mutanen kasar india pakistan bangladesh suka fi amfani da ita saboda me saboda ainihin al-imam abu muhammad almajirin abu hanifa lokacin da abu hanifa ya rasu sai ainihin almajiran shi suka yi hijira sai suka koma madina da suka koma madina sai suka shiga makarantar malik to sai suka je suka samu malik a ƙarshen rayuwar shi sai suka ruwaito wannan muwatta ita ce za a ganta ƴar ƙarama ce kamar da kadan ta dara bulugul maram wani lokacin ma wani bugun za ga girman su ɗaya da bulugul maram ita ma muwatta ce amma imam malik ya rarrage wasu abubuwa dan wannan ta hannunmu yahya ya je karatunta tun farkon rayuwar imam malik ya taho da ita da girmanta to wancan muhammad ya je daga baya imam malik kuma ya rage wasu abubuwa idan ka je kana son ka saye ta a kasuwa sai ka ce a baka muwatta Muhammad, sunanta kenan muwatta Muhammad, shi ma almajirin Imam Malik ne. To haka riwayoyin suke, duk malami mai tsoron Allah za a gani Imam Malik da farko muwatta ta ninka yadda take a hannunmu goma, yazo ya sake rage ta, shine ta zo yadda take a hannunmu yanzu, yazo ya sake rage ta ƙarshen rayuwar shi, ita ce wannan Muhammad ya ruwaita. To mutanen India, Pakistan, Bangladesh tunda suna bin mazhabin Ahnaf ne, sai suka dauki wannan muwatta sai suka gina mazhabin su akan ta. Na'am. Yawa, wani bawan Allah yake tambaya wai meye dalilin rage ta? Ai shine duk sa'an da Imam Malik yazo yana nan yana bincike, sai ga wannan hadisi yau shekara 30 da na sa shi, to yau na gane bai inganta ba sai ya janye shi. To idan da hadisi 1000 ne, idan aka cire guda 500 zai zama 500 kenan. To kaji abin da yake faruwa kenan. Ina fatan mun gane. Allah ya shirye da mu, saboda su suna da neman gaskiya da tsoron Allah ne. Shi yasa duk san Imam Malik yace muwatta sai da shekara 40 yana rubuta ta. Shekara 40 ya rubuta ta. San da ya rubuta ta, duk malaman Madina ɗai-ɗai waɗanda ba su yi hassada ba, kowa shi ma sai ya rubuta muwatta, kowa shi ma sai ya rubuta muwatta. Da farko sai suka yi wa Maliku hassada, Maliku ya rubuta ya yi wa Qur'ani kishiya, suka yi ta suka jahilai, sai a ɗau muwatta sai a yi wurgi da ita a Madina, Maliku ya yi wa Qur'ani kishiya, haka suka duk inda shaɗanin malamai suke haka suke zuga jahilai, suka yi ta wurgi da muwatta, Maliku ya yi wa Qur'ani kishiya. To wannan sai bata ci ba, kasuwar su bata ci ba, sai kuma sai suka zo sai ainihin to bari su ma su rubuta muwatta, duk inda Malik ya ce halal su kuma sai su ce haram. Sai ka zo ka ga Imam Malik gashi sai ya ce in dai sun yi dan Allah ne, Allah zai tabbatar da aikin su, idan nawa dan Allah ne, Allah zai tabbatar da shi, wanda cikin mu bai yi dan Allah ba, Allah zai batar da nashi, ba za a san shi ba ma. Duk ina wata muwatta take duk baki daya Allah ya halaka su, yanzu sai tawa sai ta Imam Malik. To shine duk abin da za ka yi, kai da kyakkyawan niyya, kyakkyawan niyya Imam Malik ta sa yanzu sai ka ga gwamma a zagi babanka da a zagi Imam Malik, don haka zagi Imam Malik ba ka san san da jijiyar wuyar ka za ta kumbura ba ka yi naushi, don haka zagi babanka sai ka ce Allah ya isa, tare da cewa haka zagi Imam Malik ma za ka iya cewa Allah ya isa, amma kana ga Imam Malik ya fi mahaifinka daraja. Dalili, Imam Malik ya yi wa hidimar yawa sunnan manzon Allah hidima, in aka zagi Imam Malik ba Imam Malik ake nufin zagi shi kadai ba, ana nufin a ci mutuncin sunnan manzon Allah, ko ai sai ka tashi ka aiki fafur, amma baban ka fa mai wa bai rubuta komai ba, ko to kaga shi abu mai sauki ne, shi ba cewa haka ya halatta ba, amma ai abu ne mai sauki ko, to amma haka zagi Imam Malik, shi yasa a shar'ance in aka zagi sahabbai ko waɗannan tabi'ai har zuwa wannan tsabaka ta su Imam Malik bai halatta fa ai shuru ba, bai halatta ai shuru ba. Da wani zai zo yanzu ya zagi mai risala, ina aiki ya same mu wallahi, tsayawa za mu yi wurjanjan, ko ya tuba ko kuma wallahi za mu sara kanshi. Dan me ka zo yanzu mutum ya zo ya zagi limamin mu sai mu shuru? To mai risala bai fi limamin mu daraja ba, ko mun fahimta jama'a? To shi yasa sai ku fahimta ka'ida, kan aka zage kan gada gada ma zaka iya cewa Allah ya isa, amma ka zo ka mai qawaidi sai wani ya zunduma mishi zagi, mu kuma zai mu kai mishi bulo ai dan me, yana sai ya ci mutuncin addinin musulunci ne, shine abin da ake nuna mutane kullum. Allah ya shiryar da mu. To shine sai yake cewa bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci, al mas'alatul khamisa ashar, mas'ala ta 15, wa amma qira'atu surati yasin indahu, yace amma karatun surati yasin a wurin mamaci, ka san za a ce in mamaci ya kusa mutuwa a zo a karanta surati yasin, wa tawjihuhu nahwal qibla, da kuma a fuskantar da shi mamaci din ya kalli alqibla lokacin da wai za a zara ran shi, falam yasihha fihi hadithun, babu wani hadisi da ya inganta akan haka, bal kariha sa'id ibn al-musayyib tawjihahu ilayha, sa'id ibn al-musayyib ma ya karhanta ainihin a fuskantar da shi alqibla din. Muna son jama'a su ji tsoron Allah, su tsaya su fahimci abin da muke nufi a wannan babi. Lokacin da mutum ya shiga gargarar mutuwa, shari'ar musulunci bata kallafa cewa sai a gyara mai kwanciyar shi ya kalli gabas ba ko alqibla. Idan ya mutu ne za a yi mai sallah, shari'a ta wajabta dole a kwantar da shi ya kalli gabas a yi mai sallah ko a kabarin shi. Amma a lokacin da yake kwanta bai da lafiya zai mutu, ba a ce dole sai an fuskantar da shi ya kalli alqibla ba. Ai ina ganin duk mai tsoron Allah ya isa ya fahimci yanzu bayanin mu, abinda muke nufi ko? ba ce mu muka ba ana dan amma mu in izala ane mana shari'a na cewa mun ce wai a kwanta da kan mamaci ya kalliyan ma to a wannan kafir muka faɗa haka a wannan littafi muka faɗa haka abinda muka ce shine wajibi da za a kwantar da mamaci ya kalliyan ma ayi mishi sallah wannan sallar bace ba sai an sake ta dalili saboda an kwantar da shi ya kalliyan ma dole sai ya kalli gabas da za a kwantar da mamaci a cikin kabarin shi ya kifaye rubda ciki ko ya kalli sama ko ya kalli yamma wajibi ne sai an kwakula kabarin shi an juya shi ya kalli alqibla abinda muka faɗa kenan ko muna da dalilai a cikin hadisi sahihai da asarai zamu zo mu karanta maka su in kai hakuri a hankali amma mutane suna aiki da waiwai ne sai ya ce in izala sun ce kaza in izala sun ce kaza shikenan shi ma sai ya je ya dauka a wanda gari sai ce a fatas kuma duka je ka kewaye fatas kuma tun daga kan gada har wannan gada ba za ka ji wanda ya fadi ba a ina ka fadi sai wani ya ce a in izalan Sokoto ne suka fadi sai ka tafi Sokoto duk sai ka kara da Sokoto ba za ka samu ba ka rinka yawo kenan kamar karuwa Allah ya kiyaye saboda haka ku rinka jin tsoron Allah ku rinka adalci duk abin da kake fadi ana nan ana rubutawa kuma za a zo a tambaye ka shi yasa Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk wani abu da kake lafuzantawa ana nan ana rubuta maka shi yasa mawaki yake cewa walau anna idza mutna turikna lakana almautu rahata kulli hayyin walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu 'indaha an kulli shay'in yace in muka mutu da a ce za a ban mu ba hisabi ba tambaya yace wallahi da mutuwa ta zama hutu yace amma in muka mutu sai an tashe mu tashin mun akai ba wucewa za a yi wuce aljanna ba sai an tambaye ka game da komai daya bayan daya za a tambaye ka Allah ya shiryar da mu shi yasa kowa ya shirya ba dai ka balaga ba aiki ya hau kanka baka da dama ka ce bari ka koma shekara bakwai yanzu to yanzu me ya akan ka kenan sai ka ci gaba da kyawawan ayyuka kuma kar ka dauka wai kan aikin nan naka ka nuna kai ka isa auren Allah wallahi babu wanda ya isa auren Allah manzo Allah ya bada labarin wani bawan Allah yana ta alfahari wani kai dan wuta ne wani kai dan wuta ne ni kuwa yaya ina ai aljanna wannan aiki nawa sai Allah ya kashe su a rana daya a lokaci daya ya tara su a gaban shi yace ni kake wa shi shige yace to kai na saka ka a wuta kai kuma tafi aljanna ba ai wa Allah shigewa gaba ka ba Allah da al'amarin shi ko shi yasa mutum ya mutu ba kafiri bane malamai baki daya kace duk saban Allah za iya cewa Allah gafarta mai matukar bai kafirta ba saboda abinda kai kake ganin wani dan wuta ne sai kaje ka same shi mai yuwa sai ya kama hannunka da izinin Allah zaka shiga aljanna yasa ba a san ka saki bakin ka sai inda shari'a ta baka izini Allah ya shiryar da mu shine yace wa amma qira'atu surati ma'ana karatun suratu yasin da kuma a ce a fuskantar da wanda yazo gargaran mutuwa din ya kalla alqibla babu hadisi da inganta akan haka sai yace bal kariha sa'id ibn al-musayyib tawjihahu ilaiha sa'id ibn al-musayyib ma ya kyamaci da aka fuskantar da shi din zamu zo mu ji yadda abin ya faru wa qala zai yace alaysa al-mayyitu ra'an musliman shi wanda yazo mutuwa din ba mutum ne musulmi ba tunda mutum ne musulmi yau shi kuma za a ce yazo mutuwa sai an fuskantar da shi alqibla وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق فقال حولتم فراشي فقالوا نعم فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه بعلمك أو أراه بعلمك فقال أنا أمرتهم فأمر سعيد أن يعاد فراشه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف المجلد الرابع صفحة 76 بسند صحيح عن زرعة يتي وعن زرعة ابن عبد الرحمن دق زرعة ابن عبد الرحمن أنه شهد الشهيد سعيد ابن المصيب في مرضه يا هلرتي يا جي قيد سعيد بن المصيب لوكت عند سعيد بن المصيب بيد الافيا ويواي سعيد بن المصيب ني kowa karanta qawaidi an ce Sa'id ibn al-Musayyib akhirul mutaqaddimina labarin mu da muka ji a kasashen mu kenan akhirul mutaqaddimina Sa'id ibn al-Musayyib wani bawa ne cikin bayin Allah wani wali kuma cikin waliyan Allah ya ishe ka gane walitakan shi yace sai da shekara 40 bai taba ganin kiyar kowa ba a masallacin annabi sai dai a ga tashi kiyar
me yake nufi? Shi yake kafa sahu na dama, daga dama a sahun farko a masallacin Annabi, saboda haka haƙƙin liman ba baya gani shekara 40. Shekarar shi 40 kullun shi zai zo shine mutum na farko a sahun farko daga dama shekara 40. Yace sallah ko raka'a ɗaya bata taba huduce mishi ba. Wannan wali ne ko ba wali ba? Sannan mujabud da'awa, da ya daga hannu ya roki Allah kafin ya sauke bukata ta zo. Mun gane wannan ko? To Sa'id ibn al-Musayyib kenan. Shi yasa ka ji mai qawaidi ya wasa shi yace akhirul mutaqaddimin, ƙarshen mazanjiya. Ma'ana samun irin su sai an shafa su Sa'id ibn al-Musayyib. Wajen bin sunna wane mutum? To Sa'id ibn al-Musayyib bai da lafiya sai Zur'atu dan Abdurrahman ya tafi gaishe shi. Wa indahu Abu Salamah ibn Abdurrahman, sai ya samu Abu Salamah dan Abdurrahman a zauna a wurin. Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf kenan, dan baban shi sahabi ne, dan gidan Abdurrahman ibn Auf. Mun gane wannan ko? Ma'ana almajirin Abu Huraira ne da kuma ainihin wato Aisha da Abu Sa'idin, shi wannan Abu Salama tabi'i ne. Faghushiya ala Sa'idin, da Abu Salama ibn Abdurrahman da Zur'a dan Abdurrahman suna zaune, sai kawai sai ainihin aka ga wannan mara lafiya Sa'id ibn al-Musayyib ya suma. Fa amara Abu Salama ta an yuhawwala firashuhu ila al-Ka'aba, sai Abu Salama shi wannan ɗaya tabi'i shi ma malami ne, sai ce to a juya tabarmar ko shimfidar da shi Sa'id ibn al-Musayyib yake kai ta kalli al-Qibla, ta kalli Ka'aba. An juya ta kenan, fa afaqa, sai Sa'id ya farfado. Fa qala, sai yace hawwaltum firashi, kun juya shimfidata ko? Fa qalu na'am, sai suka ce eh. Fa nazara ila Abi Salama, sai ya daga kai sai ya kalli Abu Salama. Fa qala, sai yace urahu bi ilmika, ina tsammanin da saninka ko? Ko kuma arahu bi ilmika, ina ganin kana sani akai haka ko? Fa qala ana amartuhum, sai yace eh, ni ne na umarce su. Fa amara Sa'idun an yu'ada firashuhu, sai Sa'id yace a juya tabarmar shi a koma da ita inda take. Mun fahimci wannan ko? Shine gane ya sauke lamba wajen bi ilmika din nan, yace al-asl, yadda yake a asalin littafin al-musannaf din da ya dauko ilmika, sai yace wa Allah wa la'alla sawab ma athbatnahu, a cikin al-musannaf din yazo urahu ilmuka, to jumla ba za ta miƙe ba haka. Shine sai ya ƙara bayi ce urahu bi ilmika, sai ya ƙara da bayi ce ina ganin haka yake mai waya dan shafi ne a asalin littafin. Akhrajahu ibn Abi Shayba, ibn Abi Shayba ya fitar da wannan fil musannaf, a cikin littafin shi mai suna al-musannaf, mujalladi na 4 shafi na 76 bi sanadin sahihin an Zur'a, da isnadi sahihi daga Zur'a. To kaji ko? Saboda haka in mutum bai da lafiya ko an ga zai cika din nan, kada a ce sai an juya da shi ya kalli al-Qibla. To ta iya waka ce ai mai risala ya faɗi haka, sai mu ce eh, Allah ya gafarta mishi. Mai yuwa a hadisin ya zo mishi ne ta yadda yake yana ganin ya inganta, sai zama bai inganta ba, sai ka mai addu'a Allah ya ji kanshi ko? In kana son ka warke game da matsalolin malaman fiqh, ka je ka samu wani littafi na Ibn Taymiyyah da zan gaya maka yanzu, Raf'ul Malam anil A'immatil A'lam. Yadda ka ji ana mana sharri, ana cewa wai muna zagin malaman fiqh, haka aka yi wa Ibn Taymiyyah. Sai aka ce wai Ibn Taymiyyah yana zagin malaman fiqh, wai duk sanda ka zo ka ce Annabi ya ce, wai sai a ce ka zagi malaman fiqh. Sai Ibn Taymiyyah sai ya ce a'a, ai ma mu ba ma zargin malaman fiqh akan kurakuransu. Shine sai fara, wai su waye malaman fiqh na farko ne? Ba sahabbai ba? Sai fara da su, ya taho kan tabi'ai har ya taho kan waɗannan manyan malaman fiqh da kowa ya fi saninsu. To duk baki ɗaya sai ya ce Abubakar Siddiq ya yi fatawa, ya kuskure wuri kaza, wane ya gyara mishi ko aisha ta gyara mishi, har sai da ya kai fa malamai sun rubuta littafi al-isaba fi mastadrakatu aisha ala sahaba, gyare-gyaren da sayyidatuna Aisha ga ta ɗan yarinya ɗan ƙarama a cikin su tai musu. Amma sai da aka yi littafi a kai, Abdullahi ɗan Umar ya bada fatawa, sai Aisha ta ce Allah ya gafarta baban Abdurrahman, Abdullahi ɗan Umar kenan, ai manzon Allah kaza ya ce yaya zai ce kaza, ya yi kuskure. Sai da aka yi ta kawo misalai har babanta Abubakar ta ne wa gyara. To shi ne Ibn Taymiyyah sai wannan littafi Raf'ul Malam anil A'immatil A'lami, ɗauke zargi game da manyan malamai, duk wanda ka ji yana zargin su Maliku da mai risala da sauran malamai to zindiki ne. Idan sun yi kuskure cewa ke Allah ya gafarta musu, to tun farkon da awanmu har zuwa yanzu da nake magana abin da muke faɗi kenan. Amma sai a ji a ce suna zagin malaman fiqh, suna zagin sahabbai, suna ƙaryata hadisai. wanda yake fadin hakan ka tambaye shi kai ka taba zuwa wurin karatun sai ya ce a'a an zo an gaya mana ne aba an zo an gaya mana da ana aiki da ita a farko waye ba aiwa sharri ba duk wanda ya shiga izala sai an ce yayi kokowa da uban shi ko ya sai nono ya kai wa uwar shi ko ya sai rago ya kai wa uban shi wani dan izala ya taba yin haka mu ɗan izala har she la muke muka ce duk dan izalan da ya haka aka mana shi duk baki ɗaya zamu hadu mu tsine mishi albarka aka kasa kawo mana har yanzu muna neman dan izala kwaya daya wanda ya sai nono ya kai wa uwar shi ko ya sai rago ya kai wa uban shi ko ya wani abu wanda ya zama cin mutunci ne a shar'ance ga uban shi mun ce ku kawo mana kwaya daya kun kasa to irin wannan sharrin ne kuma za a juyo kuma ana yi a gida a ce wane yana zagin malaman fiqh malaman fiqh me suka yi mana malaman fiqh ba su suka koya mana addini ba kuma su koya mana addini mu zama muna zagin su uridu hayatahu wa yuridu mauti fa atruku ma uridu lima yuridu dan me zamu zage su baka da zamu zage su zaka ji mune ai a kunuti ai mu duk wanda ya halatta mu zaga a sarari mu ba taqiya baka ji a kunuti muna yiwa kafiran duniya ba ma bamai wallahi da a ce malaman fiqh sun cancanta a zage su zamu zage su a haka ba za mu yi maka aboye ba duk wanda ya cancanta mu zage shi zamu zage shi karara ba ma jin kunyar uban kowa dan me ko wannan gwamnatin da take kafira me tace cewa tai kowa ya addinin da yake so fankan nan kaga dama zaka bauta yau in kace zaka bauta mata gwamnati za ta hana ka ne nan da sati biyu sai ka samu masu goyen baya in aka zo za a yake ka sai gwamnati ta turo mobile police dan me kana bautar fanka za a hana ka a baka mana mun fahimta to wa zamu ji tsoro in muna zagin malaman fiqh zamu fito mu zage su kuma mu mun ce ku nuna mana masu zagin malaman fiqh kun kasa haka wani miƙe a masallacin juma'a limami guda ya ce wai ana zagin malaman fiqh na ce alhamdulillah mu muna neman wadan mu mun yi cigiya ba mu samu ba amma kai tunda ka sani to ka gaya mana nan ya ta inda fa wai ana karatu ne wata rana sai wani dalibi an karanta muwatta sai ya ce law kana maliku hayyun lanaqashtuhu fi hadhihi alqadiyya da maliku na da rai da mun tattauna akan wannan mas'ala nace wannan zagi ne fahimta ce maliku ya rubuta abin da ban fahimta ba sai ya ce ina ma yana da rai da mun tattauna na fahimta wannan laifi ne nace yanzu wannan zagi ne to wai za su tattauna da maliku ya isa nace a ya isa mana ilimi ne manzo Allah na magana ana tattauna da shi a aje manzo Allah ma yayi magana an tattauna da shi Allah da yawa annabi Ibrahim magana akan rayar da matattu me yace ya annabi Ibrahim yace to arini kaifa tuhil mauta Allah ka ce kana rayar da matattu amma ban taba gani ba fa Allah ka nuna min aikace in gani sai yace to ai ba laifi Allah bai ce annabi Ibrahim tafi Allah an ce ka ba dan me zaka a sai yace fa khudh arba'atan min at-tayr فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا kace ka samu tsuntsaye guda hudu ka yanka suka cakude naman su ka raba su kashi hudu ka dora daya kan dutse daya daya kan ka kira kowanne da sunan shi kowanne zai taho da kafar shi ya hadu annabi ibrahim yi haka sai ya ce yanzu kan lalle na tabbatar tare da cewa dama ya tabbata amma yana son ya kara samun yaqini ne to Allah madaukakin sarki ma baka fahimci maganar shi ba kana neman a tsare maka bayani balle Imam Malik wai zagin kenan to nan yayi ta inda to dan me in kuna son ku kasuwa a wurin jahilai ba sai kun zo kun yi waɗanda ke karatu sharri ba jahili yin kasuwa a wurin shi hanya ce mai sauki mun fahimci wannan sai ka je ka kama wata hanya daban ko kararrawa ka zo kana kada kana wani dabo kana wani shikenan sai ka janye hankalin jahilai ba sai ka zo ka baci masu yin karatu amma kai ka ki karantar da mutane addinin musulunci an miƙe ana karantar da mutane addinin musulunci ka ce kada su je su saurara ka ce abin da aka faɗa musu kar su yi aiki da shi kai baka koya musu ba kai baka nuna musu ba kai baka yi musu wa'azi ba dan Allah me ake nufi wallahi in ka je ka samu wasu ƴan izalan a wata anguwa sai ka yatta musu yansu wallahi in naje na samu wasu a wata anguwa sai in ga yaya zan bullo waɗannan ne ma in ba su shawara dan a samu gyara saboda tunda suka shiga izala haka suka zauna dan kam saboda haka komai haka suke yin shi yadda aka saba din karatu din shine rayuwar mutane a cikin addinin musulunci kamar shuka ce kai ta baka zuba mata ruwa sai ta mutu mun fahimci wannan da kyau ko yanzu a ce duk baki ɗayan anguwan nan dake zariya din nan ana karanta sahihul bukhari ane mutane bayanin shari'a dalla dalla me zai kawo rigima to amma su wane suna karatu su wane sun zauna ba sa karatu ka gaya min ba dole ai rikici ba wane zai ware naira 1000 ya sayi littafi wane kuma ba zai sayi littafi ba dan Allah ba dole ai rikici ba shine abin da ake gaya mutane Allah ya shiryar da mu
المسألة السادسة عشر مسألة تقوم شاشدة ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه الشيخ ناصر الدين الألباني يتي باب لي في مسلمية حلرتي لوكة تند كافر زي رسو لن يجي يمش تلان الدين المسلم من فهمتون لكيو لن يجي مكافر تلان الدين المسلم باب لي في وانا كافريني sai ka je gaishe shi in ka ga yana gargarar zai mutu sai kai kokarin ka musuluntar da shi haka ake talan addinin musulunci ake yi raja'a an yuslima saboda kwadayin kowannan kafiri zai musulunta me yasa albani ya faɗa haka sai ya ce li hadisi Anas radiyallahu anhu dan Allah da a ce duk izala haka ake irin ta albani da duk izalan duniya ba su zama iri daya ba ta ma wadannan izalan su sai dai gemu da kwagiri wadannan izalan su da karatu to yaya ba dole ai faɗa ba haka tashi faɗa dama da kwagiri a hannunka duka zaka yi kai babu littafi a hannunka zai duka shine yace abin da ya sa muka faɗa haka saboda hadisin Anas Allah ya ƙara mishi yarda qala Anas yace kana gulamun yahudiyyun yakhdumu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa marida akwai wani yaro ba yahude yana zuwa yana wa manzon Allah hidima ma'ana wani saurayi ne yana zuwa yana wa manzon Allah aike shi kai nuka ne kaza kaza abubuwa da yadda aka saba na al'adun yau da kullum famarida sai wannan yaro sai rashin lafiya ya kama shi fa atahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya'uduhu sai manzon Allah ya je gaishe shi ya halatta a je gaida kafiri in bai da lafiya kenan ko to shine hujjar Nasiruddin al-Albani kenan in kai hakuri wallahi sai an wayar maka da kai ko menene kana can angokon aka kai maka labari ka lallabo ka zo inda muke karatu ka ji sai ka ji shikenan sai ga kanka ya waye fa wani abu duk zagin da kai kuma a da Allah ya gafarta maka faqa'ada inda ra'sihi sai manzon Allah ya zauna daidai kan shi وقال له سيجي أسلم منذ الله يجي كمسلم تمنى فنظر إلى أبيه وهو عنده سوى أن نصور يلقى كي يكلم بابنشي بابن ناجينا ورنشي بيهوديني فقال له سيقو بن يجي أطيع أبا القاسم كي تاء أغا بابن قاسم وما جد ياتي من سنبا دي دي مكي كيبا جب أغا بني حيانياني زبان كورا كي تاء أتنى كي باك تفيان زكي سولي كي fa aslama sai yaro ya musulunta shikenan yana musulunta sai ya mutu fa kharaja annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa huwa yaqulu sai manzo Allah ya fita yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar mun gode wa Allah da Allah ya kwace shi daga wuta falamma mata lokacin da yaro ya cika ya mutu qala sai annabi ya ce sallu ala sahibikum ku zo ayi wa dan uwanku ko abokin ku sallah shikenan ya zama dan uwa to da wannan hadisi malamai suka ce da kafiri zai zo yanzu ya musulunta yana musulunta sai ya fadi ya mutu sai ka ce wannan dan aljanna ne saboda in ka musulunta duk baki dayan aikin da kai na sharri gaba daya an shafe shi kuma duk ayyukanka na alkhairi Allah zai tabbatar da ladan su kana kafiri da kana sadaka kana kyautatawa dangi da sauransu duk waɗannan Allah yana rubuta maka su ba za a lalata su ba tukuna sai in ka mutu kana kafiri sai a je maka da su ranar kiyama sai ka gansu kamar za su yi maka amfani faja'alnahu haba'an mansura to in ka da ka musulunta kana kafiri din to duk waɗannan ayyukan alkhairin sai su dawo cikin fayil ɗinka duk sharrinka sai a yafe shi sai ina kenan sai aljanna Allah ya kai mu lafiya akhrajahu al-bukhari wal hakim wal bayhaqi wa ahmad al-imam al-bukhari da hakim da bayhaqi da ahmad suka fitar da wannan hadisi al-imam ahmad ya fitar da wannan a cikin mujalladi na 3 shafi na 175 da kuma shafi na 227 da shafi na 260 da shafi na 280 wa ziyadatu lahu fi riwayatin qarin da aka samu a ƙarshen hadisin cewa falan ma mata qala sallu ala sahibikum imam ahmad ya samu wannan riwaya a wata ainihin wannan qari a cikin wata riwaya ta shi mun gane wannan da kyau ko to duk waɗannan abubuwa da muke ainihin faɗi